daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Yanzu kuma sashenmu na kwalama. Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Inda a yau ma
yanzu kuma lokacin shekara 2021 domin za mu magana ne akan ilimi da sana'a a rayuwar mace da irin tasirin da yake yi ga al'umma. Bibiyu 2655 amma kafin nan ku shakata da wannan waka.
Masu sauraronmu, muna tafe da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da shugabannin ƙungiyoyin mata a jihar Kaduna. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama.
Daga bisani kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce wani irin tasiri kuke ganin ilimin mace da sana'a musamman ma na hannu yake yi ga al'umma. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Abdullahi Ahmad wanda ya ce salam yau da gobe. Hakika ilimin ya mace yana da matukar amfani ga al'umma baki daya har ma da sana'ar hannu.
To sai kuma amsar Zaida Musa mai Adwa inda ta ce hakika ilimin mace da sana'a suna da matukar tasiri a rayuwarta da kuma rayuwar al'umma baki daya. Idan mace ta samu ingantaccen ilimi to hakika al'umma ne suka samu baki daya domin zai amfani al'umma baki daya. Haka sana'ar mace takan amfanar da kanta, yaranta, har ma da mai gidan da take aure. Ba za ta jira ta ce komai sai an yi mata ba.
To Amina, kin ji shi kuma Attajiri Umar daga Kauran Namoda ta jihar Zamfara. Yace VOA Hausa tabbas akwai alfanu sosai ga ilimi da sana'o'in hannu wajen ya mace, domin hakan na kawo saukin rayuwa ga zamantakewar iyali.
Shi kuma Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa yayi gaskiya ilimi dai shine ginshikin gishirin duniya ga al'umma baki daya. Domin sana'a idan ka samu jari mace ko namiji to wallahi ka fi gane ma sana'ar yadda ya kamata, domin zaka san halal zaka san haram. In ko babu ilimi ba zaka san hakan ba illa tafka shirme Allah dai ya kyauta.
Sai babawo Mato mai Adwa yace hakika ilimin mace yana da matukar tasiri ga al'umma, domin idan ta sami ilimi ita ma za ta yi kokarin wajen ilmantar da sauran al'umma. Hakika ita ma sana'ar tana da matukar muhimmanci musamman ma ga masu iyali.
Baban gida Alhaji Nushiya wata kal daga karamar hukumar Karasuwa jihar Yobe shi kuma cewa yayi hakika ilimin mace da sana'a yana taimakawa sosai wajen daukar dawainiyar gida na yau da kullum, kuma yana kawo daidaito a zamantakewar iyali.
Sai amsar Abdul Wahab Salisu Kedi yace ilimin ƴaƴa mata abu ne mai muhimmanci sosai musamman ma ga iyalanta, domin matukar mace na da ilimi to babu shakka hakan zai taimaka wajen bada ingantacciyar tarbiyya ga yaranta. Sannan a gefen sana'a kuma hakan zai sa ta iya taimakawa 'yan uwa da 'ya'yanta har ma da mai gidanta a wasu lokutan.
Sai kuma amsar Baffaji Suleiman na fada inda ya ce zai yi tasiri wajen daukewa mai gida wasu dawainiyoyi a zamantakewar aure da kuma ƙara inganta tattalin arziki.
Amina shi kuma Garba na halikan ba ya ce a gaskiya wannan zamanin sana'ar hannu tafi ilimi muhimmanci ga kowane talakan Najeriya musamman wannan ƙarni wanda ɗan Najeriya ke cikin ukuba da wahalar tsadar rayuwa.
Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Sha'aibu Zidan NTA Kasi inda ya ce ilimin iya mace ya bada gudunmuwa sosai ga iyali. Idan mace tana da ilimi, ƴaƴan da za ta haifa ma za su kasance masu ilimi. Haka kuma idan tana da sana'a za ta taimaka wa mai gidanta wajen rage masa ɗawainiyar gida. Allah dai ya saka wa iyayenmu da alkhairi baki ɗaya.
Muhammad Malinta mai ɗinki anguwar Alheri Zuru ya ce ilimin da aikin hannu duk yana da matukar muhimmanci ga mata.
To shi kuma na fi ga magiwa Allah sa na faɗa daidai daga nan bayan gidan manjo inda ake sai da gwanjo cewa yayi. Haƙiƙa ilimi da sana'a ga ƴa mace yana da muhimmanci saboda ko banza mijinta bai raina ta.
Sai amsar haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Annabin Rijau da matansa Jamila da Fatih Ado Salati inda suka ce ai ilimi ga ƴa mace yana da matukar tasiri ga al'umma ba mai misaltuwa domin idan ƴa mace ta sami ilimi tamkar al'ummar duniya ne suka samu. Sannan kuma idan ƴa mace ta kware wajen sana'ar hannu to tarin tilin jama'a ne za su amfana da sana'ar tata. Domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayi.
To sai kuma amsar Kongom Adumci ɗan Nijar mazaunin Libya Allah sa na faɗa daidai ya ce ilimin ya mace ƙwarai da gaske yana da amfani musamman ma aikin likita.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su.
Masararru barkanmu da sake saduwa da ku a zauranmu na yau da gobe inda zauran ya yi baki wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi rayuwar mata matasa a arewacin Najeriya. A zauren namu a yau muna tare ne da shugabar kungiya ko kuma in ce jam'iyyar matan arewa wato Hajiya Rabi Musa Saula, kuma tare da ni akwai wanda take taimaka mata wato malama Asma'u Begum Mirza. Wato shirin namu da ya kunshi malama Asma Mirza Balarabiya ce ko?
Yan Nigeria ce yanzu.
To, an mata rijista ta zama 'yar arewacin Najeriya. Baki barka da zuwa nan zauri namu.
Barka ka dai.
Barka ka dai.
To, mace dai a arewacin Najeriya tana da wani matsayi wanda muke so mu fahimta. Menene matsayin nan na mace a arewa?
Alhamdulillah, kun san arewa muna da yawa. Muna da yare iri-iri. Akwai yaruka iri-iri. Ga munan dai da yawa. Kuma muna da addiniyoyi daban-daban. In aka ce ina aka aje mace, mu dai kan zan ce a wurin Hausawa da Musulmi, mu kanmu mun san cewa Islamiya ya aje mace a sama sosai.
Tunda
muna da matsayi sosai tunda Allah ya riga ya ɗaga mu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ɗaga mu. Amma kuma sai ka ga cewa a nan arewa din nan ba wanda ake kallon ƙasa-ƙasa kamar mace. Tun haihuwa zaki ga in aka haifi mace ba a ɗaukanta da mahimmanci kamar in aka haifi namiji. Tun tana jaririya. To balantana kuma a zo wurin karatu ma sai ki ga an ɗauki maza a gaba da mace. A zo kuma wurin aure haka nan shi ma ba a ganin mu da idon mutunci.
Wato an fifita namiji akan mace. An fifita
namiji in dai a arewa ne. Gaskiyar maganar kenan. Kuma tun a da har yau muna nan muna ta fama. Saboda haka mu muna gani cewa gaskiya mazan mu na arewa ba sa mana adalci mu mata.
Kullum mace ta bude baki a arewa ce sai ta ce namiji baya mata adalci. Su kuma mazan suna ta cewa sun ba ku damammaki, sun ba ku dama na siyasa, sun ba ku na zamantakewa, sun fifita ku a ɗakunan ku. ta ina ne kike ganin ke da kike kamar a ce ba kuwa wato wacce ba yan Afirka ba malama Asma da kika shigo arewacin Najeriya da miliyoyi kika fahimta cewa yana da bambanci da matan da ba na arewa misali kenan na wasu kasashen ko kuma na kudancin Najeriya
a gani na gaskiya mace na arewa wallahi tana cikin wani hali da zaka ce wahala yayi wahala raini kunci tana cikin wani takura da ba za ka taba zata ba mutum zai iya rayuwa irin wannan tana ta dabba ma ta fita daraja a cikin abin nan ga zaka sayar akuya yafi mace auren in ka aje ta aure ya sadaki da za a biya kudin akuya yafi haka to kuma ina kaiki kuma ka ga mace ita take da na'ura da zata za daka cikin bin adama akwai miki akwai mace ko to mace ne aka bata wannan nakuran gurin da zata dauki ciki har abun ya nuna har zata haihu
ta kara haihuwa wani dan adam
kuma kafin ta kara ai zata reni wannan ko ta rike shi har ya kai ga wani matsayi ya kula da kanshi to baka ba wannan mata ilimi me ilimi shine sanin abubuwan yanda zaka yi rayuwa sanin da zai sa tunaninka ya samu hanyar zaman wani abu samu a duniya
da kuma burin su
tau babu ba ka bata wannan ba
to dai wannan magana sai tuna min da maudu'in da zamu tattauna kai wato neman ilimi da sana'a ga mace da fari kin yi magana akan cewa mace kaman ma a wurin girmama ta kaman dabban da ake kiwo wato an fi riri tashi saboda an san dukiya ce a ganinki to ba ta ganin idan mace tana da ilimi kila duk wa'annan abubuwan zai zama kaman an wuce wurin wato in dai har ilimi ya ishe ta
kore za ta nemi kanta yanci wannan kuma abinda ta haifa za ta bashi tarbiyyan daidai da zai kara zaman lafiya a duniya zai yi abubuwan ya kamata to wanda yake zai yi wannan aikin baka ilmantar da shi ba me kake bukata me zaka gani sakamakon zai fito daga wannan abu
kila al'umma wanda bata nuna ba
sai san Bature yana cewa in ka ilmantar da namiji to ka ilmantar da mutum daya amma in ka ilmantar da mace ka ilmantar da kauye gaba daya wato mutane da yawa kenan shi yasa Bature shi yana kallon mace da daraja Bature ma da muke ganin shi bai da addini ko bai da abin nan amma in aka zo maganar hankali Bature a ya wuce nan go shi ya san abin da ya kamata
kullum muka tashi kwatance a yawanci inda muke duba mai kwatance shine kasashen waje musamman kasashen turai muna son mu koyi da su akan yadda suke tafiyar da al'umma su musamman idan aka zo maganar mace to mu a namu iya daidai abin da muke da shi a gida da me muke iya amfani wurin ganin cewa an inganta rayuwar mace misali kila burin bata maganan ilimi da sana'a me ya kuke ganin ya kamata a ce mace ta fada yi
bari dai zan koma miki kin san mun yi maganan tura to ina so ma in kirawo kaman Laraba kin ga su Laraba suna nuna matan su soyayya suna nuna matan suna daukan su yanda Annabi yake a dauki su zaki ga miji ya dauki jakan mace tana gaba yana binta a baya nan zaki gani a arewa namiji zai yi wannan
a jashi kuke kwadayi su
ba magana
haka kana ci kuma wannan mamai da shi mijin ta ce mana
ba magana haka bane amma ai daukaka ne na shi ya san muhimmancin mace
ya gina ta
yawa
ya kashe kudi a kanta ya kashe lokaci a kanta ya rubuto gida a sunanta
kuma
ya ba zai rike ta ba
malama ya san
ta tafi ai ta tafi da gari
malama Asma shi a wannan na kudi wanki ne
wai sai ake ji mana
ai
kana so kai zaman lafiya a gidanka in baka daukaka matarka ba zaman lafiya yasa su suka gane kan abin mace in kana mata yanda take so kana ba ta duk abubuwan nan sai ka zauna lafiya da yake gona fada kuma za ta yi
to ai mallan su ce mace arewa wai daban take
me yasa me bambanci
sun ce ba sa jin magana ba su ne tarayyan miji ba su da tarbiyya da sauran su
to waye ne tarbiyya to waye ne tarbiyya ba iyayen matan bane
bari
ma yin matan ba su ji dadin zaman aure ba da miji yanzu kin gani akwai ma kin tako min ma wani abu da yake bani mamaki wai sai ki ga namiji ya dauki uwar shi da muhimmanci amma matar shi ya manta ita ma fa ita uwar ƴaƴan shi ne kin gani ko sai ya dauke ta mun san cewa uwa da mun ai babu kamar ta amma kuma matar da ka aura da ta haifa maka ƴaƴa kuma ko ƴaƴa ce ba mu ce wai ta kai abin da din uwarka ba amma ita ma ya kamata ka dauke ta da muhimmanci ita ma kanta to amma sai ki ga uwa kawai tana can sama kai kuma mata kana nan kasa
to ya maganar sana'a ne a arewacin Najeriya duk da ana cewa kamar matan arewa a yanda suke hasashe mazan san ce ba suna san cikinsu da yawa
kai ba yanzu ba wallahi ina gani ko dan an ba mu cikin wahala ne tunda zake ga namiji ya aure mata hudu kila ma direba ne ba ko kuma mai gadi ya aure mata hudu
wato wanda dai albashin
haihuwa kuma sai a bar mace ita ce da kula da yaya to yanzu mun ga uwar bari mu ringa miki wallahi tallahi mata yanzu mun tashi tsaye
haka kike gani
ya duwa kuma dai me yayi aiki na
haka
to ina hulɗa da mata zaki ga mace ko da sai da kosai ne ko kosai za ta yi dan ta san cewa dole sai ta yi yaya dan kin ga shi yasa Allah ya ba mu haihuwa da Allah ya ba mu za haihuwa da duniyar nan da babu mutane amma mace ba za ta ga danta zai sha wahala ba kuma ta yi tana kallo kawai ko kuma ta kamakin shi namiji zai iya ya gudu ma ya bar mata da ƴaƴa yayi gaba abin shi amma mace ba za ta iya ba gaskiya in ga muke mata yanzu mun tashi tsaye idan mu ya bude mun gane kin gane ni abun ma har ya kai yanzu ƴaƴan mu ma mata ne abubuwan ma ina ja musu kunne ba sa son ma su yi aure
wato suna tsoron yin aure
wallahi ba sa son ma su yi aure
to ba ke
mana suke yi wai ku abinda kuka dauka mu ba za mu ke dauka ba
ita ce za ta biya school fees za ta kai yara za ta biya bill za ta biya
abinci da za ta saya
kudin
gida
to me yan fa na aron kuma dan Allah dan adawa ka kawo shi a to a ji hoton shi a falo mana
to ta aure shi kawai kenan
to wai ne ne
wallahi abun bai ta gaskiya mata yanzu mun tashi tsaye
mu koma ga maganar ilimi yaya muhimmancin sa yake ga rayuwar macen arewa yanda an kin duba arewa a kowane bangare wato mazan da matan suke idan aka tashi ya san wanda suke zuwa makaranta ko wanda suka mai da hankali akan karatun boko suke muna kasa dai kowane lokaci jihohin kudu da na gabashi da na yammaci da su fi mu a samu mai da hankali akan maganan karatun boko
kin ga abin takeici ne lokacin su sa Ahmadu Bello yayin makarantu kin ga yayin capital school yayi Ahmadu Bello University yayi makarantu Queen School Ilori di yayi kuma ya tabbatar ana tura mata lokacin da aka capital school ai iyaye sun kai ƴaƴan su sai ya sa sarakuna suna dauko ba maza kawai ba har da mata
wato a fara gani daga
mai eh abyawwa mata aka rika turawa kin gane to kin ga shi ya gano cewa akwai muhimmanci ba namiji ba kawai har macen ma
wato
tun wajen lokacin amma kuma sai yanzu sai kiga kuma abin ya koma an juya shi kin gane shi sa Ahmadu Bello
ya yi nesa kenan
da rahama wallahi da Allah da an ban mana da Allah ya ban mana mutumin da ke da yau arewa babu kamar arewa
ko kuma da wannan da magajin shi irin
to duk abubuwan da ya taro da su yanzu duk sun juye sun zama wani abu daban yanzu sun rai su ba su so kansu ba sun so su tada arewa
wato al'umma suka
al'umma to amma yanzu sai ki ga wai cewa wai sai a hana mata zuwa makaranta na menene sai aure daga sun yi primary sai a yi musu aure daga sun gama secondary sai a yi musu aure to shi kuma ilimi yanzu duniyar nan wallahi kana da ilimin ma ya ka ƙara sabana na babu shi
to auren nan ma zan kawo wata magana yawancin su iyaye suna yin aure dan abu biyu suna so su rabu da yarinyar Allah da Annabi da fita hannunsu
wato wanda ci gaba da ɗawainiyar ita
ta je ta yi bauta can kuma tunda ba ta da kowane ilimi ba ta da wani sana'a ba ta da komai kawai ta yi tana nan ita ta zama baiwa a wurin banda wanke-wanke da dauki wannan aji wannan da haihuwa kullo
haba hajiya ta
abinda nike da nike nan to ba ta ma da ilimi yanda za ta adana abinda ta haihuwa tana dai nan ne kawai to me kake gani za a samu sakamakon wannan abu rikicewa
kamar yadda na ce dai a tambayar ta wannan son mu fayyace muhimmancin ilimi ga mace rayuwarta inda ilimin ta ba ita kadai zai shafa ba ba mijin kadai zai amfana ba ba ƴaƴanta kadai za su amfana ba har ta idan ka zama kaka kana da ilimi ina nunawa saboda jikokin ka ma za su mora kuma al'umman gari gaba ɗaya za su nuna so mu yi magana kuma mu yi bayani akan maganar muhimmancin ilmantar da ƴa mace da kuma sama mata sana'a musamman na hannu
domin zamanin mu na yanzu duwanda ba rika biro ba
filinmu na kwalama.
Na Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda yake sa gida jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bullet in doya. Shi wannan bullet in doya in za a yi shi ana buƙatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan ƙamshi, aron maji, mai, petit pois.
Petit pois na ce mishi green beans.
Green beans. Ana buƙata aron maji, gishiri. Da farko dai za ka sulala doyarka. Amma ka bari ta dahu ƙwarai. In ka sulalata, shi ma wannan naman naka ka sulala shi, ka sa mishi kayan ƙamshi, ka sa mishi aron maji.
Kayan
ƙamshi kamar kayan yaji. Ka sa mishi kayan yaji. In ka sa mishi kayan yaji, baka sawa mai. Haka nan kin shi zalla zaka sulala shi, ka sa kayan yaji, ka sa aron. Ka sa ɗan gishiri kaɗan ba da yawa tun da shi. Magi. Bayan ka yi wannan doyar ka ta ɗan sulalu sai ka sabke ta. Shi ma wannan naman naka ka ɗan sulala shi sai ka sabke shi. Sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka haɗa shi da komi ba. Ka sa wannan doyar taka ka daka ta kamar zakkai sakwara. Amma kakka daka ta ƙwarai in ta daku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka nan. Ba a daka ta kawai dai ɗan ban tsura ne zakka bata. Sai ka hudda ka aje ga dama ka sulala naman ka sai ka ɗauko wannan doyar taka da kaɗan kaɗan kana ɗan cibira taka daga tsaka kuma sai ka ɗauko wannan naman ka sa a ciki. Kai ciburi haka na. Shi wannan dama a murɗa yake ai.
An nike shi.
Niƙaƙƙen nama. Niƙaƙƙen nama ne dama. Sai ka ɗauko ka ringa sa shi a tsaka kana yin ciburi har lokacin da za ka ida sa ciburinka. In ka ida sa ka ɗauko kwai kinka ka ɗan kaɗa su haka. Sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma. Amma dai in ka sa kwan ya hi ba da kala ya hi ba da armashi. Ka ɗauko ciburin naka ka sa shi a cikin kwan ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu. In ya soyu kuma ya ƙare ka rage ɗan namanka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi. Ka ɗauko green beans ɗinka.
Petit pois.
Ka haɗa shi. Ka ɗauko aron ka sa attarugunka da kayan yaji duka ka haɗa shi ka yi ɗan juyi ɗinka dai haka.
Attarugun dake shi ake.
Dake shi ake. In kana so ma in petit pois ɗinka wa mai haɗe da duka ne su karoti su wani pomme de terre maceduan. Sai ka haɗa shi. Kuma na gwangwani. Kuma in baka so kana iya sayan guda-guda. Ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire karotin ka pomme de terre ɗinka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyau sai ka aje ka ida soyanka ka aje kuma sai ka dauko dan jukin ka hada shikenan ga da wannan ta ƙara wallahi shine jukin nata.
Yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Madalla masu sauraro mun samu kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana.
Assalamu alaikum kuna tare da Bello Garba Dinawa Sokoto a Najeriya.
Muna jin ka Bello Garba.
Gaskiya ilimin mata yana da babban muhimmanci kwarai da gaske sai kuma sana'o'i. Haka yana ƙara kira musamman ma ga magidanta ko kuma jama'a da su ba mata ƙarfin gwiwa na ganin cewa sun samu ilimi kawai da ya kamata don samun ilimin mace guda. To kawa samun ilimi ne na al'umma gaba ɗaya dai idan muka duba su ne uwaye kuma su ne za su tarbiya kuma su ne za su ci gaba da abubuwa wanda ya kamata. Wannan ita ce gudunmuwata na gode BOA.
To mun gode Bello Garba. Yanzu kiranmu na gaba da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikassalam.
Hajja Zara da ke da wannan ina muku fatan alheri. Sunana Usman Manuka ne Robert Kuntuwa.
To mun gode ya Usman Manuka Meruwa Road. Yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan muhimmancin ilimi.
Dukkan a gaskiya ilimi musamman kusanci shine gaba akan ya mace mai muhimmanci. Domin ita sai da ilimin ne za ta iya rike rayuwar kanta kuma ta rike.
Muna jin ka Usman.
Haka idan ta samu ilimin shine zai ba ta kwarin gwiwa samun
sana'a.
To muna fatan gwamnatoci da kuma kungiyoyi a yunkura wajen kara fadakar da mata a na karkara musamman muhimmancin ilimi da ita kanta sana'ar wajen dogaro da kai domin samun ingantacciyar rayuwa. Na gode ku tashi lafiya.
To mun gode Usman Manuka Meruwa Road da wannan kira naka. Kiran mu na gaba ya fito daga Sokoto da wa muke magana.
Salamu alaikum. Wallahi kina tare da Garnas ko Gangam.
Muna jin ka.
Wato magana ce ta ka gudunma. Yana da muhimmanci sosai. Saboda ke ga mace ce tare da yanta, ce tare da yar koriyo shi. To idan tana da ilimi ko da sun je makaranta sun dawo suna yi bincika sun yi aka gaya muku mai ba a gaya muku ba. Ke gaskiya abin da aka gaya musu to idan ta ga akwai gyara za ta gyara. Ba ga ina kira da hukuma don Allah su taimaka su dubi mata su ba su ilimi ko ita za su yi kyauta tun daga firamare har jami'a ina akwai kuma babu hilito a idewa da an ga samu. Assalamu alaikum kuna tare da Garnas ko Ganga sai an jima na gode.
To mun gode da wannan kira naka daga Katsina da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Kina tare shugaba Iliya ne kanti da shayi ga kan daura jihar Katsina.
Muna jin ka shugaba Iliya ne kanti.
Eh wannan mutum ina ku ne a gaskiya kamata mata a wasu gudunmuwa na yanda ya kamata. Saboda ita mace ilimin mace to kamar an ilimin al'umma ne gabaki daya tunda ka gani in ga ta cewa mace tana da ilimi to ko ma zuwa asibitin nan ma sai an sa mata cikin asibiti yarinya sun koyi ilimi sosai kaga ko wajen tare haihuwa kaga wannan yara mata su za su tare mata yan uwansu. To shine muke roƙon Allah dai muke roƙon gwamnati.
To mun gode shugaba Iliya mai kanti da wannan kira naka. Masu sauraro a wannan makon mun tattauna ne akan ilimi da sana'a ga rayuwar ƴa mace da irin tasirin da yake ga al'umma da haka muka ka ƙarshen ɗaukan wayoyinku. A nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyanmu na yau da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahari Auna. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Cuando